Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 6025 da kuma 19. Abin nan yayin da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu akan tashar wato VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dawal FM da kuma niyya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si baya ga haka muna nan a kodi yushi a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Asare barkanmu da dare da fatan an wani lafiya. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa ƴan Najeriya na ci gaba da tsokaci kan shirin janye ƴan sanda da ke tsaron masu rike da makamai na siyasa da kuma rukunin wasu muhimman mutane.
Eh wannan umarni ne mai kyau. In kai duba da halin da kasanan take ciki na tabarbarewar tsaro. Ko da yake dai
za ku ji ƙarin bayani. Shin ku ya kuke kallon wannan lamari? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Muna kuma tafa da labarin wasanni daga jamhuriyar Nijar. Sunana Mahmud Lalo, ina tare ne da Maryam Dauda wacce za ta karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'an diplomasiyyar Rasha da ƙasar Burtaniya ta bada umarnin a kore su aiki akan harin gubar da aka kai a Burtaniya sun bar ƙasar yau Talata. An kwashe su a mota daga ofishin jakadancin Rasha da ke birnin London zuwa tashar jiragen saman Stansted, inda daga nan ne suka shiga jirgin saman zuwa Rasha. Ƙasar Burtaniya dai ta bada umarnin a kori jami'an diplomasiyyar su 23 ne a makon da ya gabata. Bayan da ta dora wa Rasha laifin kai harin guba akan wani tsohon jami'in leken asirin Rasha, Sergei Skripal da diyarsa Yulia a garin Salisbury a farkon watan nan. Jami'an Burtaniya sun ce har yanzu Skripal da diyarsa na cikin mawuyacin hali, kuma wani dan sanda da ya taimaka musu shi ma har yanzu yana asibiti amma yana samun sauki. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce aikin banza ne a ce wai Rasha ce ta kai harin. Ƙasar ta Rasha kuma ta mayar da martani inda ta kori jami'an diplomasiyyar Burtaniya su 23 waɗanda su ma ake sa ran za su bar birnin Moscow cikin 'yan kwanakin nan masu zuwa. Yariman ƙasar Saudiya mai jiran gado Mohammed bin Salman ya gana da shugaban Amurka Donald Trump a fadar White House yau Talata a daidai lokacin da takaddama tsakanin Saudi da Iran ke ƙara zafi. A lokacin da yake tattaunawa da Yarima Muhammad a fadar White House, shugaba Trump ya ce Iran ba ta kyautatawa wancan yankin nasu na duniya da ma duniyar kanta baki daya. Munana abubuwa da yawa na faruwa a Iran, inji Trump. Da yake magana game da yunkurin murkushe ISIS da aka kusa yi a gabas ta tsakiya, shugaban ya ce dakaran Amurka za su bar wasu wuraren da dama Amurka ta dade tana so ta bari. Shi kuma Yariman mai jiran gado ya ce ai abin da ya kawo mu wannan zaman kenan a yau don tabbatar da cewa mun duba duk damar da muke da ita, mun yi amfani da ita don cimma burinmu, mun kuma kawas da duk wata barazana ga Amurka da Saudiya da ma sauran duniya ke fuskanta. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan ƙasar Koriya ta Kudu na ci gaba da bayyana ƙwarin gwiwarsu a kan yiwuwar cimma yarjejeniyar zaman lafiya, biyo bayan shawarar ban mamaki da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke, ta amincewa ya gana da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un don warware takaddamar da ake yi a kan makaman nukiliya a mashigan Koriya. A cewar wani mazaunin birnin Seoul, Jang-sun Ai yau Talata, babu wanda ke fatan yaƙi. Ba Koriya ta Arewa ba, ba Koriya ta Kudu ba, ko ma ƙasashen da ke kewaye da su. Don haka ina gani, za a samu nasarar cimma zaman lafiya. Fiye da kashi 70 na mutanen da suka bayyana ra'ayoyinsu a kuri'ar jin ra'ayin da aka kada kwanan nan, na goyon bayan taron kolin da ake sa ran yi tsakanin Kim da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in a watan Afrilu, da kuma wanda za a yi a watan Mayu tsakanin Kim da Trump. A watan Nuwamban shekarar 2017, Koriya ta Arewa ta dakatar da gwaje-gwajen makaman nukiliya da masu linzami masu tsanani da ta kwashe shekaru biyu tana yi, gwaje-gwajen da suka maida hankali akan kirkirar makami mai linzami mai cin dogon zango da zai iya auna ciki-cikin Amurka. Shugaban kasar China Xi Jinping yayi amfani da kalaman kishin kasa masu karfi yau Talata a lokacin da yake jawabin rufe taron wakilan majalisar kasar. Mr. Xi ya faɗa wa wakilan jam'iyyar NPC kusan su 3000 cewa China na kan hanyar ci gaba. Yace tarihi ya nuna kuma zai ci gaba da nunawa cewa tsarin gurguzu ne kadai zai iya cetar kasar kuma sai ta hanyar mutunta da haɓaka aƙidan gurguzu na 'yan China ne kadai kasar za ta iya samun gagaruman sauyi. Mr. Xi ya kuma ayyana cewa duk wani yunkuri na raba Taiwan da kasar China tabbas zai wargaje duk da 'yancin cin gashin kan da tsibirin ke da shi. Kafin a kammala taron, 'yan majalisar dokokin kasar sun gabatar da gyaran fuska ga wasu da suka yi wa kundin tsarin mulkin kasar akan kawo ƙarshen takaita wa'adin shugaban kasa da mataimakinsa. Matakin da ya ba Mr. Xi damar ci gaba da mulki har illa ma sha Allah.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. So, ƴan Najeriya na ci gaba da tsokaci kan shirin janye 'yan sanda da ke tsaron masu rike da mukamai na siyasa da kuma rukunin wasu muhimman mutane da Speta General din 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya bada umarnin a yi nan take. A jiya Litinin ne shugaban rundunar 'yan sandan ta Najeriya ya bayyana hakan. Yana mai cewa a halin da kasar take ciki na matsalar tsaro ba za ta lamunci jami'an ta su kasance a wasu wurare da suka kasance sabanin haka ba. Wakilinmu na Abuja Hassan Maina Kaina ya tattaro mana ra'ayin wasu daga cikin 'yan Najeriya kan wannan lamari.
Sunana Kabir Dahirur Rahman. Wannan umarni ne mai kyau in kai duba da halin da kasar take ciki na tabarbarewar tsaro. Ko da yake dai abin ya zama kamar tatsuniya. Yau a faɗa gobe a faɗa amma har yanzu ba mu ga wani wasar ba. Yanzu bai kamata a ce ka ga mutum 'yan sandan Najeriya tunda ba su da yawa ba za a iya ɗaukar waɗanda za su wadatar da ƙasar ba. To 'yan wanda muke da su ɗin ya kamata a amfani da su gurin cewa sun yi abin da ya kamata. Sai ka ga mutum an kai mishi 'yan sanda shi ba jami'an tsaro, shi ba jami'in tsaro ba, shi ba komai ba, ba da wani babban ɗan siyasa ba, amma sai ga an tura mai 'yan sanda saboda kawai yana da kuɗi. Bari mu ba ka misali Alhaji Hassan. Jiya a kasuwar Wuse ina zaune na ga wasu 'yan China mutum biyu. Da ɗan sanda yana biye da su sun yi sayayya sun sai kaya wallahi ɗan sandan nan kuma ga bindiga yana da cire ta wani ma sai an ce zai fije bindigar ma ga ya cire hular shi ya makale a hammata ya rike katan din fuel water yana bin sai yana tagumi suna tafiya ina ruwanka da kayan su kai da kake tsaron su kuma kin wannan zubar da mutuncin ɗan sanda ne misali in shi ne yake da wannan damar a cana ya isa dauki ɗan sanda shi kare guda a bashi yana bin sa ba isa ba sai Najeriya wannan aikin.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Adamu Suleiman Gambo da Kadamagun. Abinda zan ce dangane da janye wannan tsaro da ake so ai shine lalle muna buƙatar haka domin ka ruba ha gani kamar munan da muke Kaduna Road in ka je station nan da yake bakin Iko Nefayutan station ka kai karawar lokacin sai a ce maka yau babu 'yan sandan sai ka zo kamfanin Coca-Cola da sai gari a wurin kai musu bayani sannan suka yi reportan ka can a takaice din station din babu wani dan sanda zai zo dau reporto har sai ka zo kamfanin Coca-Cola kaga ma'aikatan wurin ne aka dauko sa ka wasu Coca-Cola company domin su ringa tsaron wannan kamfanin ba tsaron mutane ba kaga wannan mungunci bayani da muka samu a Najeriya
ai mutum in har yana da adalci ya san shi mutum ne wanda ke ba azzalimi ba baya tunanin wani yazo ya kare shi saboda haka dan an ce jami'an tsaro su dawo gurin da za su kare mutanen kasa wannan shine abu ne fi dacewa.
Wasu 'yan Najeriya kenan suke bayyana ra'ayin su kan matakin janye jami'an 'yan sandan kasar da za a yi daga jikin wasu ma'aikatan gwamnati masu rike da mukamai na siyasa kuma akan haka muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayin ku shin ya kuke kallon wannan lamari. Bari mu shakatar da wannan wakan kafin mu bude layukan mu.
Tabata gumi na yake ji kaya ya ragumi na nake ji nike yawo na ya zan hanna haudoki na hauke ke ina bin sababur yanzu gani akan motoci na tabbata ku mi na nke ji
kai ya yara ku mi na nke ji
kuma kowa ya mike ke
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama Akira biu sifili biu, biu sifili biyar, biu shida biyar biyar, domin a bayyana ra'ayi. Biu sifili biu, biu sifili biyar, biu shida biyar biyar.
Ana tare ne da sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC. Kira mu na farko ya fito ne daga Zaria jihar Kaduna. Wane ya kalla yi?
Mansur Awadu ne.
Dawatu muna jin ka Malam Mansur.
Ato abinda ne dai akan wannan maulidi da ake yin magana akan sa wannan yayi dai ko gane wato a janye a wayannan jami'an tsaro daga ai ya mutanen nan mutanen shugabanni wanda yake kirkire makaman makaman saboda shi kamar da wani fada a gaskiya fi billahi in dai mutum tsakani da Allah yana yin kuskure da Allah ne to bai ji tsoron komai ba Allah kadan zai kare kowa
yawa to madalla mun gode Malam Mansur daga Zaria jihar Kaduna bari mu je can jihar Yobe wane ne akan layi na Yobe kana tare da mu na jin kaman layin shi ya katse lambar da za a kira ita ce 2022255655 kada a manta sai an saka alamar ƙari wato plus sai a jero lambar yau kuma mun bude line da mun kira ku bayyana mana ra'ayinku kan ga wani kira mun samu daga Niger wane ne akan line
Ibrahim ne wake hula a garin Lagos da akin ba
yau to muna jin ka Ibrahim
to gaskiya wannan mataki da aka dauka shine mafi dacewa a mu musamman mu talakawa a Nigeria dan saboda idan Allah hukunci aka dauki mataki akan haka to dan dole ne a sa jami'an tsaro duk inda ya kamata amma wa'annan jami'an su suke jin su ba abinda suke bayan tabargasan mu daga dukiyar kasa shine kadai suke amma Allah hukunci aka dauki wannan mataki ta dan dole ne a sa jami'an tsaro a duk inda ya kamata a Najeriya ya ra'ayi na kenan kuna mu gane Ibrahim yake hula garin mai goda kin ba
muna godiya Ibrahim bari mu ji jihar Plateau wane ne kan layi
Barabi ne manja ne daga Plateau
yawa Barabi muna jin ka
yawa manduyi yanzu na bude radio akan me yake
muna magana kan umannin da shugaban rundunar yan sandan Najeriya ya bayar na cewa za a jinye dukkanin jami'an yan sanda daga jikin wasu muhimman mutane ko masu kuɗi ko kuma masu mulke da makaman gwamnati na yan siyasa me ra'ayinka
eh to tsakani da Allah tun da ka ga wannan tunanin ai akwai lissafin da shi kaman jami'i dama shi ya san abin nan na jami'ai na maganan tsaro ai ko ba haka ba to akwai tunanin da yayi shi din nan ya ga ya dace ya faɗi wannan maganan saboda haka in dai haka ne wallahi tallahi ba wani damuwa muna goyon baya sai dai kar a sa san zuciya ai abin tsakani da Allah shi ne
Babaraji daga jihar Plateau mun gode kwarai bari mu je jihar Taraba wane ne kan layi
kuna magana da Sule Jawar Manu in kiya Sule a ciyawa da karamar hukumar gasa jihar Taraba
to muna jin ka Sule
to ni abin da nake gani ba ya kamata a ce an gara yan sanda da kamata manyan ma'aikata a zo a bar su ba jami'an tsaro ba ko ba gaskiya saboda Allah ba
mana
a kare ke ba jami'an tsaro kudin da ake kashewa ma yan siyasan a rage a kare ga ƴaƴanmu sun yi karatu ba su da aikin yi saboda haka ya kamata a kare jami'an tsaro wasallam ne magana shine Sule Jawar Manu ne a ciyawa da karamar hukumar gasar cikin Taraba na barku lafiya
a gaida Sule daga Taraba bari mu je Kaduna wane ne kan layi
assalamu alaikum
amin wa alaikum
salam madaci farko kuma kauro jihar Kaduna tarayyar Najeriya
to muna jin ka yau
to naji wannan batu da ana tattauna kai kuma batu ne mai muhimmanci a baiwa jami'an gwamnati tsaro kamar inda ake yi kaga gida jami'an tsaro yana tafiya da jami'an tsaro gaban jami'an tsaro bayan jami'an tsaro tsakanin da Allah wannan bai dace ba amma a kare layi kai shi da dukiyoyin shi hakan ba ya faci bane amma yawan jami'an tsaron da ake bai kowanne ne yayi yawa
in ma kuma kai dan siyasa ka kasance mutum ne mai gaskiya jama'an nan talakanan su sufa su zabe ka to menene kuma sai an dinga yawo da jami'an tsaro kamar za a je wani yakin bama to gaskiya ni ba na goye kuma muna goyen bayan shi game da wannan batu da yayi nagode ya wuce jama'an malaci
a gaida ya'u bari mu je makwabciyar jihar ta Kano wato a jihar Kaduna wato Kano bari mu je mu ji abin da za wake kan layi
assalamu alaikum Alhaji Muhammad Lalo barka da dare
wa alaikum salam barka da wannan dare
yawa mai magana Abban Umar Salama ne dan jima mai shago ko kai a karamar hukumar sanya dake jihar Kano Najeriya
yawa muna jin kamar Abba
yawa to gaskiya ni ma a ra'ayi na bana goyen bayan wa'annan irin dingin jami'an tsaro da ake ba yan siyasa Alhaji Muhammad Lalo
Malam Abba baka ganin lura da yadda ake samun masu matsalolin garkuwa da mutane kana ga ya dace ai wannan a dauki wannan mataki a daidai wannan lokaci
a ni ma gaskiya ina gani ya dace to Alhaji Muhammad Lalo idan an da wannan dan ana ba su wannan dangin jami'an tsaro to shi talaka ya sa kanki a ina shi talaka waye zai goye tsare shi da haka gaskiya ba na goyen bayan irin dangin jami'an tsaron da ake ba yawancin yan siyasar Najeriya ga gaja dan siyasa da jami'an tsaro kamar za a fagen yaki
to a muna godiya
Alhaji Muhammad Lalo ku dai lafiya ne magana dan Juma mai shago ko kai ne a karamar hukumar sanya dake jihar Kano
muna godiya mallam dan Juma bari mu ji makwabciyar kanan jigawa kenan wani ne akan layi
Alhaji Magaji ne daga nan jigaja karamar hukumar gagara
yau muna jin ka Alhaji Magaji
ni yawar da zan bayar wannan abu yayi daidai
dalili
yan sanda musu yi cigaba da aiki sai da ya aje a tare yan sanda a gurin yan siyasa abu ba ya fa'ida ma na gode daga gagara karba kuma gagara Najeriya
mun gode Alhaji Magaji bari mu je kwanta gora wane ne akan layi
assalamu alaikum sai mai wul balance da Allah nan daga
amin wa alaikum salam to muna jin kamalan sa'idi
wannan maudu'i da ake faɗi abin yana da kyau amma dai ya kamata a duba su ɗan siyasan nan dole ne a basu da matakan tsaro abinda gwamnati ya kamata ta yi shine ya kamata ta kara jami'an tsaro akwai matasa sun gama aiki wai sun gama makaranta ba su da aikin yi a ɗauke su ayyukan aikin ɗan sandan mana ni ra'ayina kenan mu huta lafiya
to mun gode Alhaji Magaji bari mu je a jihar Plateau wane ne kan layi
assalamu alaikum mai magana Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur
to muna jin ka Bala
wannan maudu'i dai Allah ya saka muku da alkhairi gaskiya ni na ji dadin hakan kuma na goyi bayan haka amma ni abin da nake bukata da shi Inspector General na police shine a duba malamai da pastoci tsaron da aka ba su to su kuma wannan gefen a duba a ga cewa menene ya dace a yi kokari a bar musu wayannan tsaron da yake jikin su su malamai da pastoci su kuma sauran wayannan manya da suke iban matakan tsaro haka tumu muna kira ga gwamnati ta yi gaggawan janye su shine ra'ayina Bala Komanda daga cikin garin Bukur
to ra'ayin Bala Komanda kenan bari mu je Kano wane ne akan layi
assalamu alaikum
wa alaikum salam
tukura tare da Umar Okusa Unguwa Kulai ne fata daga Aminu Juna kuma wannan abin da aka janye wannan abin na tsaro gaskiya zai kawo tabarbarewa tsaro ga su wa'annan shugabannin za a samu wato wa'ansu ta kai musu hari ga musu wasu abubuwan da bai kamata ba za kamata a ce wannan majalisa ta duba wannan doka ta yi kuma su zartar da dokoki akan wannan abin dan a samu wannan kusa da su ga wani hali da yake daddare su shugabanni kan suka sani Allah ya saki su bayyana cewa talaka ne a zo a duba a zauna mai zaman lafiya Umar Okusa ta ci lafiya
mun gode mallam Umar bari mu je Kaduna wane ne akan layi layin na Kaduna ya katse ina jin lambar da zaki kai tace 2022055
hello assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum salam
mallam Muhammad Lalo barka da yamma
yawa barka da dare
suna na Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
to muna jin ka Alhaji Musa
to alhamdulillah ni da gaskiya ka san Hausawa sun yi ta magana sun ce ra'ayi riga ni gaskiya ana wa ra'ayi ni ban goyi bayan a ce an janye wayannan jami'an tsaro ga mutane ko kuma ga bankuna ko kuma ga wasu yan siyasa ko kuma wani abu ba, saboda duba ne yanayin Najeriya din, saboda ni kaina ina ganin gaskiya nan gaba kadan zan ni kokarin zan je kuma yan sanda nemo wannan jami'an tsaro domin nima irin wayannan abubuwan, kuma ina fatan su kuma yan sanda abin da ya kamata jawoyi tun daga matasa ne sun gama sun yi karatu ba wa aikin yi a ƙara yan sandan mana su ƙara yawa.
Alhaji Musa, menene sai zaka buƙaci baka yan sanda kai ma?
Ah to ni ma na zama wani a mushakin babban mutum, ai ya kamata in je nemo yan sanda da tsarki kulawa da ni ma, ai ta Najeriya ya kamata abin haka ya kamata. Malam Mahmud Lalu.
To a gaida Alhaji Musa, mun gode kwarai, bari mu je Jos. Wani
da kallon.
Hello na Jos, kana tare da mu? Na ga kaman layin nashi ya tsinke kuma dama tuntuni. Na Jos, kana tare da mu?
Alaikum salam alaikum.
Yawwa, to muna jin ka yanzu na Jos. A gurguje menene ra'ayinka?
Wannan Lalu ya aiki.
Lafiya kallo, a gurguje menene ra'ayinka? Lokaci ya kure mana.
Sunana Alhaji Kabir Islander daga cikin garin Jos. Ni ma na goyi bayan a janye wayannan yan sanda. Amma akwai shawara guda daya Muhammad Lalu.
Eh.
Saboda karancin yan sanda da suke kasan mu Najeriya, yana da
Inspector
General of Police ya.
Kamana hakuri Alhaji, lokaci.
Na gode Muhammad Lalu.
Mun gode. Mun gode kwarai da gaske ga daukacin wadanda suka kira domin su bayyana ra'ayinsu. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Zamu soma labarin wasannin mu na ranar yau da wasannin ƴan makaranta na kwaleji da na sakandare da aka soma a garin Maradin Janguriyar Nijar. Wasannin za su dauki tsawon mako guda, inda dukkan dalibai na jahohi guda takwas na kasar za su kafsa a kokowar gargajiya, kwallon kafa, kwallon hannu, tsere da sauransu. Tuni dai ministan da ke kula da bunƙasa karatun boko na sakandare ya isa a garin Maradi, kuma yake ci gaba da duba yanda wasannin za su wakana albarkacin hutu na park na ƴan makarantar boko na wannan shekarar ta 2018. A nasa bangaren shugaban hukumar kwallon kafa ta jamhuriyar Niger Colonel Pele yana ci gaba da ziyara a jihar Agadez domin gani da idanu yanda sha'anin wasan kwallon kafa ke tafiya a wannan jihar. Haka zalika shugaban hukumar ta kwallon kafa ta ƙasa Colonel Pele ya yi amfani da wannan dama domin kan godiyarsa ga dukkan waɗanda suka fasa hannu albarkacin sake zaben shi da aka yi a shugaban hukumar kwallon kafa ta ƙasar a 'yan watannin da suka gabata. Idan muka leƙa fagen wasannin kwallon kafa din, a ƙarshen makon jiya ne aka ci gaba da karawa a mako na 12 na teburin kwallon kafa na League 1 ko League RTL ta jamhuriyar Nijar, inda Antan Football Club ta Doso ta karɓi bakuncin AS Duan aka tashi ɗaya da ɗaya. Selenium Sportif de la Gendarmerie National da ta sha kashi a hannun AS Garde National ci 2 da nema. Olympic Football Club ta babban birnin mai ta sha AS Nijelek ta mai da ci 1 da nema. Shangwarzo ta Maradi da AS Police aka yi 3-3. Sai AS Sonidep da ta yi nasara 2-1 gaban GS Tawa, yayin da Espoir ta Zandar ta sha kashi 2-3 a hannun Racing Football Club ta babban birnin mai. Irana ita ma gida ta sha kashi a hannun AS Fonte mai 1-0. Sai Akukana ita ma da ta sha kashi a Arlecchan Agadez 1-0 hannun Sahel Sporting Club ta babban birnin mai. A dai karshen waɗannan wasannin na mako na 12 na teburin kwallon kafa na League RTL ta jamhuriyar Nijar, so 21 ne aka kai kwallo raga, kuma AS Sonidep ce ke kan gaba da maki 29. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma ga shirin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wani bincike da aka gudanar kwanan nan wanda ke da goyon bayan wani shiri na shugaban ƙasa Amurka na gaggawa don kawo sauƙin cutar sida mai karya garkuwar jikin ɗan Adam wanda ake kira PEPFAR, ya nuna cewa ɗaya daga cikin kowane gungun yaran mata uku farkon saduwarsu da namiji an tilasta musu ne ko an yaudare su, wanda yake da babban haɗari saboda yiwuwar kamuwa da cutar ta kanjamau. Wata ƙididdiga da aka gudanar ta nuna cewa kusan 'yan mata 1000 suna kamuwa da cutar sida a duk rana, kuma sun fi yiwuwar kamuwa da cutar so 14 akan samari. Shirin PEPFAR yana kokarin canza wannan kididdiga musamman da kawancen shi da shirin Dreams wanda yake taimaka ma ƴan mata su zama tsayayyu. Masu dogaro da kai wanda ba su da cutar sida su kuma zama mata masu aminci. Ta hanyar wannan kawance na kowa da masu zaman kansu, ƙasa Amurka tana ƙarfafawa ƴan mata su zama masu samun sauyi ga kansu da ƴan uwansu da al'ummominsu. Muna taimaka musu da ƙarfafa musu sha'awa wajen nuna nasarorinsu akan yadda suka zauna a cikin makarantunsu, da yadda su da ƴan uwansu suka amfana da gyaruwar tattalin arziki, da yadda suka ja daga tashin hankalin da suka gani ta fuskar jima'i da ƙyamar su don suna ƴaƴa mata. A cewar jakadiya Deborah Briggs, wanda ke matsayin shugabar da ke kula da harkokin sida ta ƙasa da ƙasa ta Amurka, kuma babbar wakiliyar Amurka ta musamman kan shirye-shiryen kiwon lafiya ta hanyar diplomasiya. Gwamnatin Amurka ta keɓance zunzurutun kuɗi $750,000 a shirin Dreams don samar wa ƙananan mata da ƴan mata fiye da $2,500,000 ayyukan taimako. Ƙasashe goma da suka ba shirin Dreams goyon baya, kusan kashi 2-3 na wuraren da suka fi kamuwa da cutar sida sun samu raguwar kashi 25-40 na samuwar cutar a ƙananan mata. An samu raguwar cutar a duk yankunan da shirin Dreams ya shiga tsakani. Akwai babban aiki a gaba. Miliyoyin ƙananan mata da ƴan mata suna fuskantar tashin hankali na jiki da jima'i a duk shekara. Wannan tashin hankalin yana farawa ne tun daga farkon rayuwarsu. Saboda haka, PEPFAR take ƙara bunƙasa shirinta na rage cutarwa ta hanyar hana jima'i da ƙarfi ga yara 'yan shekara 9-14, don kare su daga tashin hankali ta hanyar jima'i da su da ƙarfi, samun tsaiko wajen zama cikakkun mata, taimaka musu su gane yarda da waɗanda za su aura, da ƙarfafa musu gwiwa kada su yi zaɓen tumin dare wajen zaɓen abokin rayuwa. A wannan shekara da muke bikin cikar shirin PEPFAR shekara 15 wajen ceto rayuwa ta hanyar karamci da ƙawance da Amurka, in ji jakadiya Briggs, muna bikin muhimmin ci gaba da muka yi wajen taimako ƙananan mata da ƴan mata samun sauƙin rayuwa ta hanyar aikinmu a fiye da ƙasashe 50. Wannan shine sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wannan kuma shine labaranmu a taƙaice.
To a takaice, jami'an diplomasiyyar Rasha da ƙasar Burtaniya ta bada umarni a kore su aiki akan harin gubar da aka kai a Burtaniya sun bar ƙasar yau Talata. An kwashe su a mota daga ofishin jakadancin Rasha da ke London zuwa tashar jiragen saman Stansted, inda daga nan ne suka shiga jirgin saman zuwa Rasha. Yariman ƙasar Saudiya mai jiran gado Mohammed bin Salman ya gana da shugaban Amurka Donald Trump a fadar White House yau Talata, a daidai lokacin da takaddama tsakanin Saudi da Iran ke ƙara zafi. A lokacin da yake tattaunawa da Yarima Mohammed a fadar White House, shugaba Trump ya ce Iran bata kyautatawa wancan yankin nasu na duniya ba, da ma duniyar kanta baki daya. Munanan abubuwa da yawa na faruwa a Iran. Da yake magana game da yunkurin murƙushe ISIS da aka kusa yi a gabas ta tsakiya, shugaban ya ce dakaran Amurka za su bar wasu wuraren da dama Amurka ta dade tana so ta bari. ‘Yan ƙasar Koriya ta Kudu na ci gaba da bayyana ƙwarin gwiwarsu a kan yiwuwar cimma yarjejeniyar zaman lafiya, biyo bayan shawarar ban mamaki da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke ta amincewa ya gana da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un.
Masu aro baki da abin da ya sauƙaƙe nan a jerin shirye-shiryenmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kanmu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe agogon wato Najeriya Nijar kamar zai cadi ƙarfe 5 kenan na safe agogon Ghana. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin ita Maryam Dauda da Sitiya ne ya gabatarwa da kuma Julie Leathers Christian da ta haɗa mana shirin, sai injiniyan mu Kal Mahmud Lalo ke cewa kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC.